الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى حلرة مجلس من البركة فمتى كراتوا أسلتات بلوغ المرامي من أدلة الأحكام لذاتي واللفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. Da muke karantawa a wannan masallaci da ke cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katsina, wato tsohon asibitin SMC. Yau muna almuru na 19 ga watan Rabiu Tsani, hijira 1446, da kuma ya zo daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta 2024 miladiya. Muna karatu a babu qitali ahli al-baghi, babin da ya zo don karantar da mu hukunce-hukuncen yaƙar ƴan ta'adda. A majalisinmu da ya gabata mun yi bayani a kan su wa ake nufi da ƴan ta'adda. Sannan mun karanta hadisin farko, hadisin Abdullahi dan Umar, man hamala alaina silaha falaysa minna. Sannan hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, man kharaja an ta'ati wa faraka al jama'ata wa mata famitatuhu mitatul jahiliya. Wannan hadisi kansa muka tsaya, kuma bayan mun fassara shi nace za mu karanta shi daga asalinsa, saboda malam ya yanko ne ba dukkansa ba. Wannan hadisi kamar yadda malam ya ce yana cikin sahihu Muslim, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace, man kharaja min ta'ati wa faraka al-jama'ata fa mata mitatan jahiliya, wa man qatala tahta rayatin ummiyya yaghdabu li'asabatin aw yad'u ila 'asabatin aw yansuru 'asabatan fa qutila fa qatluhu jahiliya, wa man kharaja ala ummati يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفل ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من خرج من الطاعة دون ليفتا دقلاء ya fice daga da'a wa shugaba, wato ya yi fito na fito da shugaba, ya ware kansa daga ƙarƙashin shugaba, shine ya fita daga da'a. Yana ganin shi wani ne daban, wanda baya cikin waɗanda ake shugabanta, saboda wasu dalilansa ko na gaskiya ko ba na gaskiya ba. To baya jin wannan shugaban a matsayin shugabansa, baya jin wannan gwamnatin a matsayin halattacciyar gwamnati da zai rayu a cikinta. Shi ne kharaja min ta'a, ya fandare, ya fice daga yi wa shugaba biyayya. Wa faraka al jama'ata, ya kuma rabu da jama'ar musulmi. Na yi bayani a majalisinmu na wancan sati cewa abin da ake nufi da jama'a to shugaba da mabiyansa. Duk yadda shugaba yake da mabiyansa, waɗannan su ake cewa jama'a, ko da ku ba su ne suka fi yawa ba. Duk wanda ya fandare ya rabu da jama'ar musulmi da shugabansu, ba mata sai ya je ya mutu a wannan hali. Mata mai ta san jahiliya, ya yi mutuwa, mutuwa irin ta jahiliya, mutuwa irin ta kafirci, ta zamanin kafirci, zamanin da ba littafi, ba shugabanci, ba kuma jagoranci. Duk wanda ya ware ya fita kuma ya mutu a haka, to ya yi mutuwa irin ta jahiliya. Wannan shi ne gwargwadon abin da malam ya kawo, saboda shi ne mahallu shahid ya kunsa cewa ya fita daga ɗa'a, ma'ana ya yi fito, na fito da shugaba, ya yi tawaye, ya fandare, ya zama ɗan sarika noke. Amma hadisin yana da sauran bayanai masu muhimmanci kuma bayanan suna tsoratarwa dangane da dukkan wanda ya jefa kansa cikin irin wannan aika. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa, wa man qatala tahta rayatin ummiyya, duk wanda yayyaki karkashin tuta ta kabilanci, duk wanda yayyaki karkashin tuta ta kabilanci, yaghdabu li'asabatin, yana fushi da kabilanci, yana ki da kabilanci, aw yad'u ila asabatin, ko kuma yana kira zuwa ga kabilanci. Wannan fadan nasa da wannan gwagwarmaya da yake yi, yana yi ne ta su bakar fata, ta ƴan bakar fata, gwagwarmaya ta ƴan bakar fata, ko gwagwarmaya ta ƴan arewa, ko gwagwarmaya ta ƴan ƴancin kai, ko gwagwarmaya ta ƴan gari kaza. Wannan ita ce ne asabiya, wato kishin wani abu ba addini ba, ya sa ka ta da fada, ka ta da rigima, ka ta da yaƙi. To wannan sunanka kabilanci. Kabilanci ba sai iya kishin yare ba, ba sai iya yare ne kabilanci. Duk wata manufa da ba ta addini ba, to duk yadda ka ɗauke ta da girma, ba ta kai ka yi yaƙi a kanta ba. Idan ka yi yaƙi a kanta, to ka yi yaƙin kabilanci. Addini ne ya kai a yaƙi a kanta, ya kai a gwagwarmaya da fito na fito a kanta, a zub da jini a kanta domin ya tsayu. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, ko hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. An umarci ni na yaƙi mutane, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, har sai sun shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne. Allah ya ce, qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, ku yaƙe su har sai an bar shirka, har sai an bar kafirci, wa yakuna ad-dinu lillah, kuma har sai addini ya zama na Allah shi kadai. Don haka addinin Allah shi ne kadai ake masa wato kishi, har ake yaƙi a kan lallai sai an tabbatar da shi. Don haka dukkan wanda ya yaƙi na ƙabilanci, yana fushi da ƙabilanci, yana kira zuwa ga kabilanci aw yansuru asabatan ko kuma yana taimakon kabilanci fa kutila sai aka kashe shi a wannan hali wa qatluhu jahiliya to kisan sa na jahiliya an kashe shi an kashe mushan jaki an kashe shi an masa kisa irin na jahiliya kisa ya mutu mutuwa irin ta kafirci domin ba dan Allah yake wannan fada ba ba dan Allah yake wannan yaki ba ba dan Allah yake wannan fada ba dan Allah yake wannan yaki ba yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace idzaqtal almuslimani bi sayfihima falqatilu walmaqtulu fi an-nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم yace idan musulmai biyu suka yi yaki suka yi fada musulmai biyu kun ga nan ba a fada dalilin ba to me yasa ba fada ba saboda ba kan addini bane kenan musulmai biyu kuma su yaki akan wani abu da banke ba kan addini akan addini kan sai dai musulmi da kafir kuka yaki da takubban su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to da wanda yayi kisa da wanda aka kashe duk yan wuta ne suka ce ya ma'aikin Allah hazal qatil wannan kashewa yayi fa ma balul maqtuli shi kuma wanda aka kashe ne kashi wuta shi kuwa me ya faru da shi zai shiga wuta annabi alaihi salatu wassalam yace innahu kana harisan ala qatl sahibihi saboda shi ma kwadai yake kashe dan uwansa shi ma kwadai yake kashe dan uwansa dan haka abin da ya hada su fada shi yayi musu sanadin shiga wuta to irin wannan fadan ne marar ma'ana fadan kabilanci Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to duwa da aka kashe shi a rigimar kabilanci sai ya mutu jahiliya wa man kharaja ala ummati duk kuma wanda ya fita wa al ummata da makami kharaja ala al umma ay qatalaha duk wanda yayi fito da al ummata yadribu barraha wa fajiraha yana dukan nagari da na banza albarru mutumin kirki alfajiru fajiri mutumin banza to duk wanda ya dauki makami akan al'ummata ya kashe wancan kamar wanda zai dasa bom a kasuwar musulmi ya kashe ko ya dasa bom a masallaci ya kashe ko ya dasa bom a wata mahada ko tasha ko banki wurin hada hadar musulmai ya kashe ko wanda zai tare hanya a kasashen musulmi a garuruwan musulmi kan hanyar musulmai ta fatauci ta kasuwanci ta zumunci ya tare ya kama yayi barazana ya duka ya kashe ya karbi fansa cikin waɗanda duk wannan masifa ta shafa akwai mutumin kirki akwai har wanda ba na kirkin ba da aka shi ne wannan aika yana kan mai uwa da wabi shi saboda fitinarsa fitina ce marar ma'ana shi kowa kashewa yake kowa duka yake wanda zai yi kisan kare dangi wa kasuwa ai ba jira yake ya san mutumin kirki da na banza ba a kasuwa wanda zai yi kisan kare dangi a tasha ta musulmi ai baya bukatar ya san akwai nagari a wajen ko kuwa duka mutanen banza ne balle wanda zai je masallaci ya kashe mutane wanda zai tare mota mai daukan mutum 18 ko mai daukan mutum 5 ko mai daukan mutum 9
ko mai dauka mutum 50 a hanyoyin musulmai ai wannan bai shirye ya san nagari daga na banza ba dan haka ire-iren waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi wa al'umma ta irin wannan fita ya tare na gari ya tare na banza ya daka ya kashe ya tsorata la yatahasha min mu'miniha baya shayin mu'minin cikin su baya shayin ko da wani mu'mini mutumin kirki wanda alhakinsa ka iya kama shi baya shayin wannan saboda kaikatar zuciya bai jin akwai wani wanda in ya shiga haccinsa Allah zai yi fushi ya dauki fansa kuma idan ka kula duk wanda ya san yan tawaye duk wanda ya san fadararru haka dabi'a su take ba sa ko kadan baya zuwa musu a ransu cewa watakila fa mun tar wani bawan Allah waliyin Allah watakila fa mun kashe da wani waliyin Allah wanda Allah zai iya yin fushi sanadin sa akwai wanda idan ko zagin sa akai Allah yana jin an zage shi haka cikin hadisi kudusi Allah madaukakin sarki ya faɗa akwai wanda idan ya rashin lafiya akai banza da shi ba a duba shi ba Allah yana jin tamkashi ne ba a kula ba akwai wanda idan ya rantse da Allah Allah yayi abu Allah ba zai kunyata shi ba don haka cikin bayin Allah akwai zababbu to duk wanda Allah ya jarrabe shi da musibar ta'addanci baya jin cewa zai iya taba wani wanda Allah bai yi kishi da taba shi gashi cikin hadisi kudusi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda yayi gaba da waliyina to na sanar da shi ina mai sanar sheshi yaki tsakaninsa da ni kaga magana ta girma magana ta girma ina mai sanar sheshi yaki ni da shi saboda yayi gaba da waliyina to irin waɗannan masu ta'addanci ba sa tunanin haka ba sa ko shayin cewa su ci karo da wanda zai iya zamowa annoba gashi cikin bayin Allah akwai wanda Allah madaukakin sarki ya daukake shi ya bashi matsayi dakin Ka'aba duk yadda dakin Ka'aba yake ake tururuwar zuwa da masu kyakkyawar manufa da masu mummunar manufa inda akwai duk wannan tururuwa da ake don aje dakin Ka'aba zagaya shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake dakin Ka'aba bai kai rai mumuni ɗaya ba darajarsa ba ta kai rai mumuni ɗaya a wajen Allah ba darajar dakin Ka'aba ba ta kai rai mumuni ɗaya a wajen Allah ba amma a kashe bayin Allah a cikin dandazon jama'a ba a san su wa aka kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan mutumin yana kashe al'umma ta bai bambance na gari da na banza ba kuma baya shayin mumunin cikin su wala yafili bi ahadin ahdahu kuma baya cikawa mai alkawari alkawarinsa cikin waɗanda ake rayuwa da su akwai kafirai waɗanda zamantakewa ta yi kyau zama ake yi na amana zama ake yi na mutunci kuma zaman lumana to amma akwai wanda idan ransa ya ɓaci to sai ya rushe wannan amana sai ya rushe wannan lumana sai ya rushe wannan alƙawarin sai ya kashe. To wannan ma yana daga cikin ta'addanci. Ko da ba musulmi bane, matakar tsakani akwai lumana, akwai amana, ko akwai yarjejeniya, to yana da haƙƙin a cika masa. Baya cika mai alƙawari alƙawarinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falaysa minni wa lastu minhu. To irin wannan mutumi laysa minni, baya gare ni, wa lastu minhu, kuma ni ma ba ni gare shi, ma'ana ba ni ba shi, ba ruwansa da ni, kuma ni ma ba ruwana da shi, ba ruwana da shi, kuma shi ma ba abin da ya shalle shi da ni. Sune irin waɗanda Bahaushe yake cewa sun ɗebe, sun naɗe tabar masu daga gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To in kana neman wanda ya ɗebe shimfiɗarsa daga gaban ma'aiki, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, shi ne wanda ya ɗaukan ma kansa auka wa al'ummar musulmi, na garinta da na banzarta, na gida da na jeji, na kasuwa da na masallaci, yake kan mai uwa da wabi wa al'ummar musulmi. To in kana neman lamba ɗaya wanda ya kwashe kayansa ya tattare daga gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, in kaga wannan ka zo wajen. Yasa nace muku hadisin yana da matukar muhimmanci a wannan zamanin a ce a karanta shi. To da malam ya kawo mahallin shahid dinsa, saboda mahallin shahid din magana ake akan al-bugha, ƴan tawaye. ƴan tawaye kuma su ne waɗanda suka fandare wa shugabanci, suka ja daga da shugaba da al'ummar musulmi. To amma hadisin ya haɗa da duk wani ɗan ta'adda wanda yake sarika noke wa al'ummar musulmi, yake kashe su, yake cutar da su ta fannoni daban-daban. Allah ya kiyaye. Hadisi na gaba, hadisin Ummu Salamah radiyallahu ta'ala anha, qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يناتي في حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقتل عمارا الفئة الباغية. الفئة الباغية وتقنجية تتعدى وتقنجية ta tawaye, ita ce za ta kashe Ammar ibn Yasir, sahabi Ammar ibn Yasir. Rawahu Muslim ya rawaito wannan hadisin. A wata riwaya, waiha Ammarin taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah sarki Ammar, wasu ƴan tawaye ne za su kashe shi. A wata riwaya kuma gaya mashi yayi da kansa, ya ce taqtuluka fi'atun baghiyatu, wata ƙungiya ce ta ƴan tawaye fandararru, su za su kashe ka. Ammar ibn Yasir wanda ya shiga musulunci akan garwashin wuta, aka kashe babansa akan idansa kisan gila, aka kashe mahaifiyarsa akan idansa kisan musla, shi ma aka tasan masa abin da ya faru da iyayensa akan idansa, shi ma zai same shi. Tun lokacin ana Maka, Annabi alaihi salatu wassalam yana farko-farkon da'awa, ba a yi ko hijirar farko zuwa Habasha ba. Lokacin suna tsirari masu imani, Ammar yana cikin waɗanda suka ga tasku ba ɗan kaɗan ba. Dalilinsa Allah ya saukar da aya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allahi wa lahum 'adabun 'azim. Saboda da wahala ta yi wahala, azaba ta yi azaba, shi ɗin da Allah bai yi ƙarar kwanansa a lokacin ba, sai ya ambaci abin da suke so ya ambata na sunayen gumakansu, cewa sai ya ambata sai ya yi imani da su, ya furta ya ambata kamar yadda ake kalmar shahada. Sai suka ɗauka cewa faɗan hakan ɗin da ya yi sun lakana masa kafircinsu, kamar ya shiga kafirci sun kafirtar da shi, don haka suka sassauta masa. Da ya kubuta da rayuwarsa, ya ruga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka, yana na shiga aku na lalace, na koma ta babbayana, ina nufin bayan ya yi musulunci yanzu kuma gashi ya kafirta. Ya ba annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi labarin abin da ya faru da shi, sai Allah ya saukar da aya. Allah maɗaukakin sarki yake duk wanda ya kafirce wa Allah bayan ya yi imani, in ba wanda aka tirsasa masa alhalin zuciyarsa tana nutsa da imaninta ba, amma wanda ya yarda ya shiga kafirci da zaɓin kansa, ya yarda ya kafirta ya bar musulunci, Allah ya ce to yana tare da fushin Allah. Ire-irensu suna tare da fushin Allah kuma suna da azaba mai girman gaske. Wannan aya sai ta nuna cewa kwata-kwata ma Ammar bai kafirta ba, saboda lokacin da aka tirsasa masa faɗar kalmar kafirci, zuciyarsa cike take da imani, ba zuciya ce ta karɓi kafircin ba, har sannan ya faɗi kafirci. Sai Allah ya ce a haƙƙo, ai irin wannan bai raba ka da imaninka ba, yana nan a musuluncinsa da imanin, an tirsasa masa ne, shi kuma imani ko kafirci ba a tilasta yinsa, domin abu ne da sai zuciya ta karɓa. To ashe Ammar shi ma mutuwar shahadar zai yi dai, sau kwana ne bai kare ba, don haka shi yasa a wancan lokaci ta kare masa a wahala da azaba, amma daga baya shi ma tasa ta same shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da wannan labari bayan nan Ammar ya rayu har zuwa shekara ta 37 bayan hijira, sama da shekara 20 da rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama Ammar ya rayu. Sai ka ce an manta da batun, sai ka ce zancen ya wuce, tunda Ammar bai san suwa ne ne ‘yan tawayen ba, bai san suwaye ake nufi da ‘yan sarika noken da za su kashe shi ba, daga ina suke suwa ne ne bai sani ba. Haka in banda imaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙololuwa ba, to da ƙarshe wala Allah sun kai lokacin da sa iya cewa kai wannan fa zance ne kawai. Amma imaninsu da Annabi alaihi salatu wassalam ya sa sun san tunda Annabi ya faɗa zai faru. Ka kauce Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wata fitina, wacce waccan satin na ambata muku ita, tun daga fitinar kashe Sayyidina Uthman, daga nan al'ummar musulunci ta shiga cikin wani hali na ƙunci da firgici da tsoro, wanda wani malami cikin manya-manyan malamai yana cewa shi ne jinin da har yanzu ba a daina zubar da shi ba. Tun da aka zubar da jinin Sayyidina Uthman har yau ɗin nan, zubar da jini bai ƙaƙƙauta ba tsakanin al'ummar musulmi, sai zama mabuɗin fitina, mabuɗin masifa, kowane zamani da irin salon da zai zo da shi, da irin salon fitinar da zai zo da shi. Kisa wannan hadisin da muke karantawa, Malam Muslim ya kawo shi a littafinsa Kitabul Fitan. A Kitabul Fitan ya kawo shi littafin hadisan da suke bayanin fitintunu, aukuwar fitintunu da mafifu, fitintunu da kuke ganinsu, malaman hadisi babi suka yi musu. Kitabul Fitan, littafin fitintunu, lura da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan fitintunu mabambanta kala-kala da za su rika faruwa. Da haka musulmi ba ba ƙauyen fitina bane, musulmi ba ba gidaje bane a fitina. Ba gidaje a fitina shi ne wadda bai yi karatu akan fitina ba, kuma da ta zo bai san yaya ake mu'amalantar fitina ba. Amma a musulunci akwai hadisai akan fitina, akwai sharhin hadisai akan fitina, akwai kuma bayanan malamai akan fitina. Na haka duk wata fitina a wajen gogaggen musulmi wanda yake karatu, to dama wannan fitina akwai yiwuwar samuwarta, a cikinta kuma dama ake. Amma wanda bai yi karatun musulunci ba, bai samu tarbiyyar musulunci ba, abin da ya sani rayuwar duniya da siyasar duniya, to shine wanda zai dinga analysis yana fashin baki wa fitintunu, fashin baki irin na siyasa, yana fashin baki wa fitina, fashin baki irin na siyasa. Amma wanda yake da labarin fitina, to ya san cewa fitina alkawarin Allah ce. Kuma shi yasa hanyoyin da ake mu'amalantar fitintunin ga su nan ba masu bullewa bane. Ba masu bullewa bane. Saboda hanyoyin da ake bi hanyoyi ne da aka karante su a siyasance. Kuma sai ake bin hanyoyin a siyasance. To duk lokacin da ake jinya ba a gano menene sanadin jinya ba, ba za a san maganin ta ba. Za a yi ta bugun duhu ana neman mafita, kuma ba za a samu. Saboda sai idan magani ya dace da cuta, sannan yake kashe ta ya murkushe ta. To cikin mu musulmai an cika mu da tunanin Yahudu da tunanin siyasar duniya, waɗanda ba ƙaunar mu suke ba, ba suna gudanar da abubuwansu ne don maslahar mu, don amfanin mu ba, don amfanin kansu suke, don amfanin kansu suke. Don haka Malam Muslim yayiwa hadisin ya kawo shi a ƙarƙashin Kitabul Fitan. Kuma ƙarƙashin babin da ya ƙulla shi da babin da alƙiyama ba za ta tashi ba, har sai wani mutum ya wuce da wani wuri, yana burin ya wuce da kabari, yana burin ina ma shi ne a kabari. Saboda tsabar masifa ta yi masifa, fitina za ta yi fitina. Ai mai wannan jin ba mu fara marmarin makabarta ba ko? Ba mu fara marmarin kabari ba? Ko an fara? Ba fara ba? To da saura. A fitina da saura. Kai dai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar muna masu imani. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga fitintunin da suka wuce waɗannan. Allah ya sa mu ƙare rayuwar mu kafin su. Allah karka nuna mana fitinar da ba za mu iya ɗauka ba. Domin fitinar da za a ce ka wuce kabari, ka ce laitaka huwa, ka ce ina ma ni ne a nan a kwance da na huta, wannan fitina, wannan fitina karka so ka rayu a zamaninta. Kuma wallahi za a yi, za a yi. Alƙiyama ba za ta tsaya ba har sai mutum ya wuce kabari yana cewa ina ma ni ne a nan, saboda masifa kawai. To karkashin wannan babi Muslim ya kawo wannan hadisi. A takaice dai fitina ta kunno asali tun daga kashe Sayyidina Uthman. In ba ku manta ba wancan sati nake gaya mana cewa Muawiya lokacin yana gwamnan Uthman a Sham, Ali ibn Abi Talib shi kuma automatically ya zama khalifa. Domin nadin Uthman khalifa shine ya sanya Aliyu ya rima. Shi ya sanya Aliyu ya rima. Domin Umar dan Khattab ya sanya mutum shida ƴan takara. Shidan nan hudu suka janye. Biyu sune Uthman da Ali. Aka tabbatar da Uthman khalifa sai zama Ali shine yarima. Dan haka Uthman yana yin shahada babu jayayya, ba rigima, ba zabe, Ali ya zama khalifa. Babu runto, ba jayayya, Ali ya zama khalifa. Dan haka Muawiya shi kuma sai yayin kurin sai an nemo jinin Uthman. Shi kuma da Uthman ƴaƴan baffanu suke. Na gaya muku a wancan sati har da aya da ya dogara da ita. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusbis fil qatl innahu kana mansura. Da wannan ayar ya hujja wa Aliyu ya tura masa takarda. Aliyu ya bashi amsa tunda yanzu an riga da an shiga cikin hautsini, hankali ya tashi, kuma aikashewar zuciya har ta kai ga masu bugun kirji su ce su musulmai ne za su tadda khalifa Uthman surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba da baya hannu biyu, wanda mala'iku ke jin kunyar shi. Mai matsayi irin na Uthman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilce shi a bai'a, bai'atu Ridwan, ya dora hannun shi na hagu akan na dama yace ga hannun Uthman, ni ne a madadin Uthman ina masa mubaya'a. Da Allah ta'ala yake cewa innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Masu maka mubaya'an nan a Hudaybiya to Allah suke wa mubaya'a, hannun Allah yana kan hannayensu. Yayin da suka dora hannayensu a hannunka, Allah kuma ya rufe hannayensu da hannunsa mai tsarki. Manzon Sallama yace ba za a yi ba Uthman ba domin ya aike shi Makka. Dan haka yace ga hannun Uthman. Dan haka Uthman da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama madadinsa. Waɗanda suka kashe shin nan ba jahilai bane, ba jakai bane, sun san da wannan, amma wai ƙarfin imani da wai kwatan hakki da hadari irin na siyasa yasa suka ga cewa mafita ce su kashe shi. Suka kashe shi kuma Aliyu yake yadda al'amari yayi nisa haka. Idan muka ce yanzu waɗannan mutanen ai musu kamun kaji a ɗauki mataki, ba mu san abin da zai faru ba, ba mu san kuma me za mu tsokalo ba. A yi haƙuri, a jira, a ba da lokaci, a ba a hankali. Muawiya ya ce to shi ko ba zai masa mubaya'a ba a kan jinin Uthman. Wannan ya zama makomar rigima kuma duka siyasar. Siyasa shugabanci ne, mulki ne. Inda Uthman babu ƙarfin iko a hannunsa, ba zai yi wannan abin Aliyu ba. Inda Aliyu ba ƙarfin iko a hannunsa, da tuni Muawiya ya tada hankalin al'umma, ya aiwatar da abin da yake so ya aiwatar, kuma ba san me zai biyo baya ba. aka tafi a haka, wannan rigimar ta ki karewa sai da aka yi waqatu Jamal, sai da aka yi yakin Jamal tsakanin rundunar Sayyidina Ali da rundunar Muawiya radiyallahu anhuma. Aka yi yaki aka zub da jini, cikin sahabbai akwai masu goyon baya, akwai waɗanda ba sa goyon baya, akwai wanda suke tare da Sayyidina Ali su suka fi yawa, akwai wanda suke tare da Muawiya su ne kaɗan. Sai zunzurutun tabi'ai, akwai kuma ‘yan ba ruwa na sun koma gefe, ba su shiga cikin wannan rigimar ba. Aka yi wannan yaƙi ya wuce, zaman tsama bai kare ba, aka sake waqa'atu Siffin. Yaƙin Siffin shi ne aka yi shi na shekara 37 bayan hijira. To a wannan yaƙin ne Allah ya karɓi Ammaru ibnu Yasir, ya yi shahada a hannun mutanen Muawiya ibnu Abi Sufyan, shi kuma yana cikin rundunar Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ashe abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana nan tafe, ashe za a zo lokacin, amma din haka ne da kashe shi za a yi. Yanzu nan an samu alama ta annabta ta ƙara tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zai faru kuma ya faru. Sannan an ƙara samun ilimi tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya ibn Abi Sufyan, ashe Sayyidina Ali ya fi gaskiya, ashe Muawiya shi ne ɗan tawaye. Jama'a an gane? Haka aka wannan rigima. Idan ka shiga cikin rigimar, gaskiya ɗaya ce ba ta zama biyu, alhaqqu wahidun la yatajazza. In ka shiga cikin rigimar, to Sayyidina Aliyu ya fi Muawiya gaskiya, domin shi ne khalifa, shi ne akan daidai. Muawiya gwamna ne, ba shi ne khalifa ba, kuma gwamnan ma ba Aliyu ne ya naɗa shi ba, tun naɗin Usman ne, kuma yake sauka, kuma yake mubaya'a. Sannan aka yi yaƙi kowa da rundunarsa, aka zub da jinin al’ummar musulmi. Idan ka shiga cikin rigimar, wannan shi ne waƙiyin abin da ya faru. In ka fita cikinta kuma akwai karatu. Shi yasa wanda suka shiga cikinta ba su fita ba, suke ta linƙaya a ciki, shi kenan suka maida addininsu gaba ɗaya siyasa, su ne ‘yan Shi’a. Addinin gaba ɗaya sai kuma siyasa. Mu ma ahlus sunna, inda muna cikin rigimar mun shiga cikinta, mun nutse. Tunda galibin ahlus sunna kashi 90% na ahlus sunna suna tare da Sayyidina Ali ne. To inda a cikin rigimar muke rayuwar addini, da mu ma mun zama ‘yan siyasar addini. Gashi nan abin da ya samu Shi’a kenan, sai ya zama addinin gaba ɗayansa ita ce wannan siyasa. Gaba ɗayan addinin wannan siyasar ce. Hatta isnadi na hadisan ‘yan Shi’a na wannan siyasar ce. Duk wanda ba a siyasar su yake ba, to ba za a karɓa hadisinsa ba. Sannan kuma aka shiga cikin rigimar, aka dinga ɗiban ƙarerayi ana yaɗawa. Yanzu wannan rigimar ita kaɗai ma idan aka karanta maka ita, za ka ji ba daɗi. Balle duk gaskiya ɗaya an ƙara mata ƙarya 99. Duk gaskiya ɗaya an ƙara mata ƙarya 99. Me kake ganin zai faru? Don haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zai faru da Ammar ya faru. Yaushe a yaƙin Siffin? Suwaye suka kashe Ammar? Rundunar Muawiya ibnu Abi Sufyan. Ibnu Abi Sufyan. Suna ba da labari suka ce, Muawiya idan an masa magana, akan cewa ya kashe Ammar, saboda ai ba koyayyen abu bane. Ga hadisin nan sun san shi ai kuma da abun ya faru, ai kowa ya sha jin jikinsa. Da haka kashe Ammar ya zama wata alama daga alamomi manya-manya. Yanzu ya rage Muawiya da mabiyansa a jihar ta Tuba kawai, domin gashi nan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama. Idan an mashi magana a Muawiya aka ce ka kashe Ammar, sai ce a'a, ba ni na kashe shi ba, wanda ya kawo shi ya kashe shi. Kashi ba yana kokari ya zame ba? Ba ni na kashe shi ba, wanda ya kawo shi ne ya kashe shi. Wa kenan Ali, kun ga shi har yanzu yana ganin yana da tawili. Daka idan wanda ya kawo shi ne ya kashe shi, kenan zuwa alfi'atun bagiya, kenan sa aliyu a wajensa. Sai aka samu wani cikin sahabbai ya masa raddi, yace kar ka sake faɗan haka, idan kuma kana faɗan haka kuma ka ɗauki haka a matsayin hujja, to ba na amsa. Kana nufin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kashe Hamza, inda shi ya kashe Uhud? Kana nufin kenan manzon Allah sallama shi ya kashe Hamza? Zai ba da wannan amsar.
Barakallahu fikum.
Malamin sunna akan wannan hadisi suna da maganganu da yawa. Daga ciki na ɗauko mana maganar babban malamin tafsiri Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, mu ji abin da yake din nan kuma kwatankwacin sa ne maganganun mafi, nace muku kashi 90% na malamin sunna akan wannan rigimar. Ibn Kathir yace hadha alhadithu min dalail an-nubuwwah, wannan hadisin yana daga cikin alamomin annabta. Wannan hadisin yana daga alamomin annabta. لأنه قد وقع الأمر طبق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يكي سبود الأمر يافار دي 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 يد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يواد العباد يافار. وفيه الحكم بإسلام الطائفتين. يكي كما تكين حديثن za mu fahimci hukuncin musuluncin duka ƙungiyoyin guda biyu. Duka ƙungiyoyin guda biyu musulmai ne. Wannan rigimar, wannan faɗan bai fidda marar gaskiya daga musulunci ba. Yana nan a matsayinsa na marar gaskiya, kuma yana nan a matsayinsa na musulmi, kuma musulmi masu sahabi. Wannan abun bai fidda Muawiya daga sahabi ba. Kar ku manta kuma wannan Muawiyan da kuke ji, kar ku manta yana cikin manya-manyan marubuta wahayi. Lokacin da ake saukar da Alkur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, yana da marubutansa amintattu waɗanda yake musu shifta, suna rubuta abin da Allah ya saukar. Muawiya na cikinsu. Yana nan sahabi ne, marubucin wahayi. Wannan rigimar ba ta fidda shi a wannan matsayin ba. Kuma ya halarci yaƙuƙuwa, to wannan rigimar ba ta fidda shi a wannan matsayin ba. Don haka suna nan a musulmai. Shi yasa da yawa daga cikin malamai magabata suka tsame harshensu daga rigimar. Sahabi sahabi ne, waɗanda suke tare da shi suke goyon bayansa daga cikin sahabbai, sahabbai ne. Matsayinsu kuma na sahabbai yana nan. Yanzu wannan rigimar idan an je lahira, yaya Allah zai yi da ita? Wannan kuma kayan Allah ne. ba aikin mu bane yiwa wannan rigimar hukunci, aikin mu bane wannan kayan Allah. Sahabi da sahabi an gwabza, khalifa suruki, sannan kuma dan cikin gida Ahlul Baiti, sannan na biyu a musulunci cikin maza Ali ibn Abi Talib ya gwabza da sahabi marubucin wahayi kuma mayaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gwabza. Kai me naka? Nace muku shi yasa wani da aka tambaye cikin magabata me zaka ce akan wannan rigimar, yace to abinda na sani dai Ubangijin Muawiya mai tausayi ne, abokin fadan Muawiya karimi ne, dattijo ne. Kai mai tambayar me naka ciki? Kaga yanzu shi yana nuna cewa Aliyu ya fi Muawiya gaskiya, da yace Ubangijin Muawiya mai jin kai ne, zai iya jin kan Muawiya. Abokin fadan Muawiya dattijo ne. To kai me kawo ka dan bata kashi? Yawwa, Malam Ibn Kathir ya ce cikin wannan hadisi muna fahimtar hukuncin musuluncin ɓangarorin guda biyu dukkansu musulmai ne, ahli shami wa ahli iraqi, mutanen sham suwa kenan su Muawiya, da mutanen iraqi suwa kenan mutanen Aliyu, saboda rigimar gidan sayyidina Ali. Daga baya sai mutanen iraqi da mutanen kufa sai suka rungume ta, kuma sai munafurci ya shiga cikin abu, kuma har yanzu yana nan yana bunsu munafurci. Yanzu duk wannan fadan da ake yi na Filistinawa tsakanin Isra'ila da Filistin, wanda Hezbollah ta shiga, ƴan Shi'ar Lebanon suka shiga, har aka kashe shugabansu waye-waye da sauransu, munafurci ne a cikin abun ba ɗan kaɗan ba, amma ba za ka gane ba. Shi yasa duk musulmi wanda ya san sirrin rigimar tun da can kuma ya san halin ƴan Shi'a yana cikin tsaka mai wuya a wannan yakin. Isra'ila ko Shi'a? Yana cikin tsaka mai wuya, saboda su asali munafurci ne a gindinsu ba ɗan kaɗan ba, suna tare da kai ma za su mika ka. Duk wanda ka ji an kashe, a ce an kashe shugaban Hezbollah, an naɗa wani ma shi ma an kashe shi, an kashe wane ne, an kashe wane ne, mika su suke yi, sai a tara ma ƙasa sai a mika ka. Kuma tun kisan Hussein ibn Abi Talib, ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, abin da ya faru kenan, su suka mika shi, su suka kawo shi, suka zugo shi, suka jawo shi, suka turo shi. Almuhim, mutanen Iraqi da mutanen Sham duka musulmai ne. La kama tas'umuhu ar-rafida, Malam Ibn Kathir yace ba kaman yadda Shi'a take karerayi ba. Inji Ibn Kathir, ba kamar yadda Shi'a take karerayi ba. Malam yace ahlul jahli wal jawri, yace ma'abuta jahilci da zalunci. Inji Ibn Kathir, da suwa yake? Eh, Shi'a. Ahlul jahli wal jawri, jahilai azzalimai, min takfirihim ahla shami, yadda suke kafirta mutanen Sham, mutanen Muawiya. Yace wa fihi anna ashabu aliyin adana ta'ifatain ila alhaq, yace kuma cikin hadisin muna fahimta cewa mutanen Ali su ne suka fi kusa da gaskiya tsakanin ƙungiyoyin nan guda biyu. Mutanen Sayyidina Ali su suka fi kusa da gaskiya, inji Ibn Kathir. Yace wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'a, wannan kuma ita ce madhhabar ahli sunnati wal jama'a, cewa a wannan rigimar Sayyidina Ali shi ne da gaskiya. Anna aliyan huwal musi, cewa Aliyu shi ne ke kan daidai. Wa in kana muawiyatu mujtahidan, ko da dai a wajen ahli sunna muawiya mai ijtihadi ne, domin hadda ayarsa da hujjarsa, yana mai ganin cewa akan gaskiya yake faɗan, gaskiya yake faɗan, neman jini yake, ijtihadi yake yi a yaƙinsa. Malam yace wa in kana muawiyatu mujtahidan fi qitalihi lahu qad akhta'a, amma yayi kuskure, yana kan kuskure. Wa huwa ma'jurun insha Allah. Ibn Kathir yace in Allah ya yarda kuma yana da ladansa na ijtihadi, amma wannan ba zai hana masa kuskure ba. Me yasa malam yake yana da ladan ijtihadi? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mai ijtihadi yayi ijtihadi ya dace da daidai, yana da lada biyu. Idan ko yayi ijtihadi ya kuskure, yana da lada ɗaya. Tunda Muawiya yayi ijtihadi ya kuskure, yana da lada ɗaya. Malam yace insha Allah. Walakinna Aliyan, yace amma Sayyidina Ali huwa al-imamul musib, shine shugaba wanda yake kan daidai insha Allah. In Allah ya so, falahu ajrani, da haka ladansa ma biyu ne shi. Wanda zai yi adalci a wannan rigimar, ina zai sa ahlus sunna? Yanzu ƴan Shi'a idan suna karanta littattafanmu da matsayin sunna, suna da bakin da za su yi magana wa ahlus sunna, ko yaƙa da za su nuna wa ahlus sunna cewa su maƙiya Ali ne? Ke yaya za a iya sukar ahlus sunna a haɗa su faɗa da gidan Sayyidina Ali a ce su maƙiyan Sayyidina Ali? Saboda babu hadisansa, saboda babu falalarsa a littattafan sunna, saboda a cikin rigimar ahlus sunna ba sa goyon bayansa? To da wace hujja? Hujjar guda ɗaya ce shine faɗin gaskiya, kar a faɗi gaskiya. Kawai sai dai wai a tsine wa Muawiya albarka, al'ance shi, a kai shi wuta. To ba taka ba ce wutar, aljanna ba taka ba ce ba. Kuma tunda dukkaninsu musulmai ne, kuma dukkaninsu sahabbai ne, ba dalilin da zai sa ka shiga ka ce kai za ka yi hukunci a tsakaninsu. Wannan rigima ce ba 'yar kaɗan ba, da kankan ba. Malaman baya ma magabata, ga shi nan Ibn Kathir sama da shekara 700 ya rayu, ya tafi. Sama da shekara 700 ya gama rayuwarsa, ya tafi. Amma ga abin da yake cewa na kafinsa sun faɗi makamancin wannan. Don haka wannan ita ce matsayar ahlus sunnati wal jama'a, kuma matsaya ce ta adalci. Ko da ka ce Muawiya ba shi da gaskiya, to ba ka da hujjar kai shi wuta. Yana da waɗansu munafiq ɗinsa da ta iya yiwa su masa sanadiyar tsallake a gaban Allah ranar alkiyama. Sannan shi da ɗan uwansa sahabi da suka yi rigima, Allah ke sai da daidaita lamarinsu ranar alkiyama. To almuhim, wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan daga cikin fitintinu wanda ya sanadin muka ji wani abu daga cikin abin da ya faru. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da na yi kuskure Ubangiji Allah ta'ala ka gafarta mani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. صلى الله وسلم على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وانا يسم الله يكرم ما ده علمي من أنفاني ده أنفان روا. آمين. الله يجزيك يا يمو جمو باكيتا. آمين. الله يغفر كم في كيوس.
wadanda ba su da lafiya kuma Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya. Yana neman ƙarin bayani akan zakkar kayan gona kamar shinkafa da gyaɗa bisa ga fatawar da ka bayar ranar Juma'a. To ban san me kake so na ƙarin bayanin ba, tunda ka ji na bayar ɗin abinda duk ya kamata na faɗa na faɗa a kan. Yawwa. Mai tambaya yana cewa ya jawabi yake game da mutane masu gabatar da azkar yayin huɗubar Juma'a? Kuskure. Idan liman yana huɗuba ranar Juma'a ba a karatu, ba a magana, ba a azkar, ba a sallah, ba a aikata wani aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ne kaɗai da saurarawa, kuma ya tsoratar dangane da rashin saurarawa ɗin, ko kuma shagala da wani abu wanda ba sauraro ɗin ba. Shin akan iya ishara ta hanyar nuni ga wani kan ya yi wani abu ko ya bari lokacin da ake yin huɗubar Juma'a? To ya danganta, ya danganta. Asali mai sauraron huɗuba zai ba da cikakken hankalinsa ne da nutsuwarsa zuwa ga huɗubar da liman yake. An hana aikata komai banda wannan sauraro da nutsuwa. Amma nuni cewa wani ya aikata wani abu ko kar ya aikata wani abu ya danganta da menene za a aikata din, me ake so a aikata din. Akwai abin da larura ne a yi nuni a kan nasa a yi shi, amma akwai abin da ko bukata bai kai ba. Yanzu mutum ne ya zo shi ya shigo masallaci ana huɗuba, yana neman ina zai zauna, sai kana masa haka, kana nuna masa na ruwanka da shi, me haɗinka da shi. Kaga irin wannan ba abin da ya dame ka, ba abu ne da za ka yi nuni a wani ko ka gwada a wani ba, ba ruwanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qulta li sahibika ansit wal imam yaktubu faqad lagawta. Idan ka ce wa abokin zamanka a masallaci ishiru lokacin liman yana huduba, kai ma kai lagau, kai ma mai cewa a bari din kai lagau. To kaga kenan a ta nunawan idan ba na larura bane ba, ba abin da ya hada ka da wani. Kaga wannan mai surutu ne fa, aka ce in ka ce masa yi shiru kai ma kai lagau, kai mai cewa yi shiru. Haka a kiyaye, kana ɗauki abin da sauƙi, ko mutum ya shigo da takalminsa a hannu sai kana gwada masa, ya ɗora a sama waje na ruwanka, ya ɗora a tsakar kansa ma mana, abin da ya dame ka ne. Yawwa. Gani? Yawwa, kucin. Wannan kuma ya ce, to malam, a wannan waƙi'ar Shi'a su ne ke da gaskiya a kan goyon bayan da suke nuna wa Sayyidina Ali ko Ahlus Sunna kenan. To idan ka rubuta wannan tambayar gabanin na gama karatu, me yiwuwa baka gama fahimta ba ne, me yiwuwa zuwa ƙarshen karatun ka gama fahimta. Idan kuma bayan an gama karatu ne ka rubuta, to baka fahimci karatun ba kenan. Ko kana ɗan ra'ayin Shi'a ne kaɗan ban sani ba. Amma ina Shi'a suke da gaskiya a kan wannan? Sun tsine wa sahabi, sun kafirta shi, ba kuma shi kaɗai ba. Kuma a cikin bayanan da na gaya muku cewa inda cikin siyasar mu ma muka shiga, damuwa haka za mu samu kanmu. Ka shiga cikin faɗan da ba naka ba ne ba. Sannan ka zagi wanda bai halatta a zage shi ba. Duk yanda sahabi yake, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya, ya ce la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina. Wa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa.
kar ku zagi sahabbai na, kace na rantse muku da Allah, da wani cikin ku zai siyar da misalin dutsen Uhud wajen girma da nauyi, kuma hakan ma ba masara ba, ba shinkafa ba, dinare, yayi sadaka dinare da girmansa da nauyinsa da yawansa ya kai girman dutsen Uhud. Yace bai kai mudun ɗayansu ba, ɗaya a cikinsu ya ba da mudu sadaka, dutsenka na Uhud bai kai mudun ɗayansu, kuma mudun ba a faɗi ma na meye ba, meye ma na acca, saboda shi sahabi. Wala nasifahu, in kuwa sutura ce ɗayansu ya yi sadaka da ita, nasif shi ne ɗan abin da ake rufawa a sama, galibi Larabawa suna da shi, yanzu aka Larabawa suna da mayafin rufawa a sama wanda suke ce masa shimar a yanzu, shimar. To in ababin sutura ne, ka ciyar da dutsen Uhud zinari zalla, to bai kai sahabi ya ba da wannan ɗan kwalin sadaka ba, bai kai sadakar sahabi na wannan ɗan kwalin ba. Sauran abin da ya girme ka da shi ita ce wannan abotar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunna ya san wannan karatun, zai tsine wa sahabi, zai zagi sahabi. Wannan rigimar idan an karanta ta, yasa ake karanta ta da tarbiyya, yasa ake karanta ta da ladabi. Amma duk wanda za a karanta masa ita da neman ya tsani wani ko ya zagi wani, a kushe masa wani, a zuba ƙarerayi a ciki, yanzu za a nutsa shi a kai shi a baro, bai farga ba sai ya samu kansa cikin waɗanda suka shiga cikin haƙƙin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna tsine musu albarka, suna zagin su, kuma bai san me zai gaya wa Annabi ba ranar alkiyama idan sun haɗu, domin ma ya shiga cikin rigimar da babu ruwansa ne a cikinta. In ban da karatu ya zo da ita, ba abin da ya haɗa mu da ita, ba mana aka yi karatu ne a littafi yake kawo ta har sai mu karanta, amma ba dan muna karantawa ne don ka faɗi matsa, wai ba muna karantawa don ka faɗi matsayarka ba, cewa a wace fati kake, ba dan haka ake karantawa ba. Ilimomi ne a cikin abin da ya faru ma, dan haka ilimi ne, ba wai matsayarka ake nema ba, ba matsayarka ake nema ba, ba side ake nema ka ɗauka ba, ba a'a, labari ne wanda yake cike da ilimi. Ko ba komai, idan muka ce ya ƙara tabbatar da annabtar Annabi sallallahu alaihi wasallama faruwar abu, wannan ma ilimi yana da alaka da yaqini da imani. To amma sai ka ajiye ilimin ka bi labarin, saboda ba ka da malami. Ilimomin da suke ciki sai zama ba su ake gwada maka ba, labarin kawai, alhalin labarin kuma ba ka da wani abin yi a cikinsa, ba ka da abin yi a cikinsa. To zancen cewa kenan kenan shi'a su suke da gaskiya bai taso ba, ba su da gaskiya, ko ta kwayar zarra ba su da gaskiya, kawai ƴan rigima ne, ƴan fitina, ƴan neman tada zaune tsaye a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina gaskiya ko ga shi'a? Ahlus sunna suke kan gaskiya, wanda sun ba da gaskiya wa mai gaskiya, kuma wanda ba shi da gaskiya a cikin faɗan, rigimar ta iya faɗan ne, wannan faɗan kuma bai fidda shi daga musulunci ba, bai fidda shi daga shi sahabi ba, ba da yi da wannan faɗan ba. Wannan kuma shi da hukunci na adalci, shi ne hukunci na adalci. To hukuncinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki na faɗa da aka yi har aka zubar da jini, Allah ya bar wa kansa sanin yaya zai masa da hukunci. Ha? Allah ya bar wa kansa sanin yaya zai yi. Kar ku manta fa, bawan Allah da ya kashe Hamza, ku duba Hamza a wajen Allah, Hamza a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Hamza a musulunci, ƙarfin imani irin na Hamza, amfanin da Hamza zai yi wa musulunci, da yadda Annabi yake son Hamza. Amma wani mutumi a yakin Uhud ya zama babban burinsa ya kashe Hamza, kuma sai da ya samu dama ya cimma burinsa ya kashe Hamza har lahira, ya kashe Hamza har lahira, sannan Hindu tasa akai wa gawar Hamza Musla, daga ƙarshe Hindun nan ta musulunta ta zama cikin sahabbai. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mata a'a ba za mu karɓi musuluncinki ba, ke kan Allah ya riga ya tsine miki. Ba a yi mata haka ba, an karɓi musuluncinta, musuluncinta kuma ya yi kyau. Sannan wanda ya kashe Hamza, Wahshi ibn Harbin, a ƙarshe-ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin Annabi ya bar duniya, wannan mutumin sai da ya zama sahabi, ya zo shi daga wata uwa duniya yadda yake, yadda ya gudu, ya zo shi da zuciyar musulunci, ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce da shi na yi musulunci, ya yi kalmar shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi, ya karɓi shahadarsa, ya sunkuyar da kai, ya tuna ɓarnar da ya masa da taban da ya masa a zuciya, ɓarnar da ya masa da taban da ya masa a zuciya, amma yanzu kash ta zo ya yi musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, to kai kokari kar na sake ganinka, kai kokari kar mu sake haduwa. Saboda kar ya gan shi ya tuna Hamza, kuma ya rika jin haushinsa yana musulmi, ba amfanin haka. To konaran ma'aiki ya kai wannan da yana raye aka masa, ai abin da ya faru tsakanin Muawiya da Aliyu, in an bata wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma baya nan ko bai san an yi ba. Mu dai ahlus sunna aqidar mu sallallahu bai san an yi ba, to da yaro. Amma ga abin da aka yi yana nan, ya kuma kona masa rai da gaske, yayi kuka, ya ji bakin cikin da ya mutu da tabarsa sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan bai hana waɗanda suka yi wannan ta'adin su yi musulunci a karɓa ba, tare da kurjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke da shi, har ya kai ga baya son ganin mutumin, amma bai ki karɓa musuluncinsa ba, kuma bai soke musuluncinsa ba. Jama'a an gane? To kaga wanda ya san wannan, ba dalilin da zai zo an yi wannan rigimar ya zo a dalilinta ya haramta wa Muawiya aljanna, ya haramta masa musulunci, ya kafirta shi, ya sanya shi munafiki, kuma ya sa kafar wandan zaginsa har ƙarshen rayuwarsa, kuma ya gadar da zaginsa zuwa tashin alkiyama. Sannan kuma ka ɗauki wannan mai daidai, ka ɗauki wannan akan gaskiya. Shi'a ba karatu ake yi ba, mu karatu muke yi, shi yasa muka san abin da muke yi. Su kuma ba karatu suke yi ba, labarai suke yi da siyasa. Da haka shi yasa fahimta ba za ta zama ɗaya ba, ba za ta taɓa zama ɗaya ba, kwata-kwata ba za ta zama ɗaya ba. Kuma duk wanda dama ya rungumi siyasa, ko siyasar kunnan ta APC da PDP, wanda ya rungume ta ita ce cinsa da shansa, wallahi sai ka same shi a wannan hausunan. Wanda ya rungume ta ita ce cinsa da shansa, to haka za ka same shi, in ya zauna ya zagi wannan, ya zagi wancan, yana APC, ya zagi NPDP, ya kushe aikin gwamnan PDP, yana PDP, ya zagi ɗan APC, ya kushe aikin gwamnan APC, ya kushe shugaban ƙasar APC, ya kushe kaza, nasu ne daidai, wancan ba daidai ba ne ba. Duk wanda yake harkar haka ne. Wanda baya harkar kuma, yana iya adalci. Zai ce gwamna kaza na APC ya yi daidai, gwamna kaza na PDP ya yi daidai, gwamna kaza na PDP ya yi daidai, gwamna kaza na APC ya yi kuskure. Yana iya weyin ya yi hukunci, saboda baya cikin rigimar. Amma wanda yake ciki ba zai iya adalci ba. Da haka ahlus sunna ba sa cikin wannan rigimar, shi yasa suka fahimce ta, suke auna ta da nassoshi, kuma suke iya adalci. Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana imani, ya ƙara mana shiriya, ya tabbatar da gadigarmu akan daidai, ya ba mu ilimi mai amfani, amma ya amfana da mu abin da ya ilmantar da mu. Muna roƙonka subhanahu wa ta'ala ka sanya albarka cikin ayyukanmu, sana'o'inmu, kasuwancinmu. Ubangiji Allah ka sanya albarka cikin zuriyarmu, 'ya'yayenmu, iyalanmu. Allah ka sanya albarka cikin ƙasarmu. abinda yake ba mu tsoro Allah kai mana maganin sa wahalhalar rayuwa Allah ka kama mana saukin sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma hdina liman hadaita wa afina liman afaita wa tawallana liman tawallaita barna fima atayta wa qina wasrif anna sharra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa yuzillu man hadaita tabaraka rabbana ta'ala لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصرفك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله.